daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba yau Talata 24 ga watan Yuli shekarar 2018. Shirin mu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chad kuka lalubo kai tsaye. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri na tsoffin manyan jami'an hukumomin leken asiri da na tsaron Amurka. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama Amnesty International ta yi Allah wadai da hukumomin Kenya saboda rusa wani bangare na unguwar talakawa mafi girma da ke ƙasar. Hukumar zabe a Zimbabwe kuma tana ba da tabbacin cewa za a gudanar da zabe sahihi a ƙasar a ƙarshen wannan wata.
To kanin labaran duniya kenan.
Yanzu mai nawa ne yake zuwa yi noma? Ga filayen noma, ga komai na noma, ga ruwa, amma ba ya zuwa yi noma don me don tsoro. Mutum nawa ne zai kifi a yin tsoro? Kai a anguwanni ma a kowane da zai kuma magana ta yi tsoro.
Dr. Ahmed Gumi kenan yake tsokaci kan matsalar tsaro a Najeriya. Muna ɗauke da cikakkiyar hirar. Sannan za mu je Jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa
Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kyautatar da rayuwar yara kankana da tallafa ma iya mata ce cewa da UNICEF ta tara 'yan jarida domin
za ku ji dalilin tara 'yan jarida. Sannan kamar kowace ranar Talata, Ali Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga bakin sahaba Imam Aliyu. Sunana Muhammad Lalo.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump wanda ke cike da takeici yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri da tsoffin manyan jami'an hukumomin leken asiri da na tsaron Amurka suke da shi saboda irin suka da suke masa. Cikin waɗanda wannan mataki zai shafa har da tsohon daraktan hukumar leken asirin Amurka na CIA John Brennan da kuma tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka FBI James Comey. Galibin waɗannan mutane da suke da izinin samun bayanan sirri na gwamnati suna fitowa a talabijin suna sukar manufofin gwamnatin ta yanzu. Trump ya kai hawaya kan kalaman tsohon daraktan na CIA Brennan wadda a shafin Twitter ya cicciki taro da manema labarai da Mr. Trump ya yi tare da shugaban Russia Vladimir Putin a birnin Helsinki. Brennan ya ce martanin da Trump ya bayar na wata ilgoyon bayan Putin ba ƙaramin laifi ba ne ya kai mizanin a ce cin amanar ƙasa. Ya ƙara da cewa ba kurun kalaman na Trump suna cike da yarantaka ba, kurun a fili yake Trump wato Trump ɗan gidan Putin ne. Tsohon daraktan hukumar leken asiri ta na'ura James Clapper shi ma yana cikin jerin tsoffin jami'an gwamnati da Trump yake shirin karɓe ikon sa na sanin sirrin gwamnati. Clapper ya gaya CNN cewa karɓe ikon ba wani abu bane illa hali na ƙaramin mutum a zaman gayya saboda sukar lamirin gwamnati. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump din ya gargari shugaban Iran Hassan Rouhani har abada kada ya sake wa Amurka barazana. Mr. Trump ya bayyana haka ne ta shafin Twitter jim kaɗan bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi jawabi inda ya soki lamirin shugabannin ƙasar Iran din. Da alamun shugaban na Amurka yana mai da martani ne ga rahotanni da suka ambaci shugaban na Iran Rouhani yana gargaɗi ga Trump cewa kada ya kuskura yayi wargi da bindin zaki domin hakan zai kai ga yin nadama ko na da na sani. Rouhani ya ci gaba cewa tilas Amurka ta sani cewa zaman lafiya da Iran babu kamar sa. Hakanan yaki da Iran ba zai wato zai zama tamkar irin yakin da ba taba yi ko ba taba ganin irin sa ba. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta yi Allah wadai da hukumomin ƙasar Kenya saboda rusa wani ɓangare na unguwar talakawa mafi girma a ƙasar domin a gina hanya, lamari da ya sanya wasu mazauna wurin suka rasa muhallansu. Da sanyin safiyar jiya Litinin, Amnesty ta sa wani hoton bidiyo a dandalin Twitter na rushe-rushen inda aka ga wata makaranta da aka rusa. Unguwar marasa gadi untana baan birnin Nairobi inda mutane fiye da 400 suke da zama. An rusa wani bangare na unguwar domin a gina wata hanya saboda a rage cinkoso a babban birnin kasar. A baya an rusa wani bangare na unguwar saboda wannan aiki sai dai gwamnati ta alƙawari a lokacin za ta sanar da mazauna unguwar lokacin da za ta yi rushe-rushen kuma tace za ta biya sadiya. Amma mazauna unguwar suka ce rushe-rushen da aka yi jiya Litinin an yi musu bazata. To labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Litinin hukumar zabe a Zimbabwe ta ce duk kuri'ar da aka jefa a babban zaben kasar da za a yi ranar 30 ga watan nan zai yi tasiri kuma za a wato kare sirrin kuri'ar. Zabubukan da aka yi ba a kasar duk an yi zargin an tafka maguɗi domin taimakawa jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar. A rahoton da Sebastian Mohu ya aiko wa muryar Amurka daga Harare ya ce muƙaddashin shugaban hukumar zaben kasar Emmanuel Magade ya yi magana da manema labarai da jakadu da ƴan sa ido a jiya Litinin da zammar ƙarfafa gwiwa kan zaben da za a yi. Tabbacin da zan baiwa jama'a da suka taru a nan shine babu wata kumbiya-kumbiya wajen tabbatar da kowa zai jefa ƙuri'arsa cikin sirri. Ra'ayina na ƙashin kaina shine babu gudu babu ja da baya kan cewa za a yi ƙuri'a cikin sirri. Wannan ita ce tabbacin da nake baiwa hukumomin ƙasa da ƙasa shine kuma tabbacin da nake baiwa al'umar ƙasar Zimbabwe. Wannan tabbacin yana zuwa ne a daidai lokacin da babbar jam'iyyar hamayya ta kasar Movement for Democratic Change da ake cewa MDC a takaice tace za ta fara zanga-zanga daga yau Talata idan hukumar ta gaza biyan bukatun da suka gabatar mata da suka hada da tabbatar da cewa ba a yi maguɗi a zaben ba. Jam'iyyar tana zargin hukumar zaben tana shirin za ta yi maguɗi a madadin jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar kamar yadda ta saba yi a zaɓuɓɓuka da suka wuce a zamanin mulkin tsohon shugaban kasar Robert Mugabe. Hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka NASA a takaice ta shirya wata liyafa domin fara bukukuwan murnar cika shekaru 50 da sauka a duniyar wata za a yi shekara ana wannan biki. Liyafar da aka iya na irin suturar da waɗanda suka halarta suka sanya an gudanar da ita ne a cibiyar bincike da nazarin sararin samaniya da ke Florida ake kira Kennedy Space Center da Turanci. An yi bikin ne a ranar Asabar inda ɗaruruwan mutane suka halarta amma mutum guda ba a ganshi ba shine Buzz Aldrin wanda yana daga cikin ƴan sama jannati da suka sauka a doron wata a ranar 20 ga watan Yuli 1969. A lamari da ko da ya shiga tarihi. Aldrin yana rikici da ƴaƴansa da wasu kan yadda suke tafiyar da gidauniyar kan ilimin sararin samaniya. A baya-bayan nan Aldrin ya kai ƙarar ƴaƴansa biyu da wani tsohon manajansa yana zargin su da almubazzaranci da kuɗaɗen gidauniyar kuma suka ɓata masa suna cewa yana fama da cutar mantuwa ko imuwa a da yake da ita. Gidauniyar Aldrin tana daga cikin waɗanda suka ɗauki nauyin liyafar nan duk shekara.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya matsalar tsaro batu ne da yake ci gaba da ciwo al'ummar kasar tuwa kwariya kama daga abin da ya hada da hararen ƴan kungiyar Boko Haram da masu garkuwa da mutane da ƴan fashi da makami zuwa rikicin manoma da makiyaya. Dr. Ahmed Gumi fitaccen malamin addinin Islam ne a Najeriya wanda kan yi sharhi kan al'amuran yau da kullun ya kuma tattauna da abokin aiki na Sahaba Imam Aliyu wanda ya fara da wannan tambaya.
Dr. Gumi da gaske ne kace wato rashin tsaro ya fi yawa yanzu a gwamnatin Buhari da aka kwatanta da zamanin gwamnatin mulkin Jonathan?
A wannan kan ni a wuri na a raji na ya fi tsanani yanzu ya fi tsanani a yanzu kan rashin tsoro ana nufin yawan mutuwa ba. Ba ku ji yadda Allah zai asara hujjojin wa amanahum min hawa wa jama'an Allah na maganar Quraysh yadda Allah ya ciyar da su daga yunwa kuma ya ba su aminci daga tsoro. Ai tsoro tsoron da yake a yanzu bari ku ba ku misali. Yanzu manomi nawa ne zai iya zuwa yi noma? Ga filayen noma, ga komai na noma, ga ruwa, amma ba ya zuwa yi noma don me? Don tsoro. Mutum nawa ne zai iya tafiya don tsoro? Kai a anguwanni ma akwai wanda zai yi magana ta yi ke fitina don ɗan tsara suka ɗan sata wato rashin rashin abin da din ya zama rajuwan dare ya zama gari amma da lokacin can ne mun san masu yin wannan abu ai ba ma Boko Haram bane wato kuma intelligence ne wannan zamanin na soja su suke yin wannan bumabumai shi kuma dan wani annaba ta tsakanin tsakanin su wasu ne suka kashe shi wawa sai su fita mun bawai
to
Allah ya nan da shi kan shi general da su suka kata mishi gwamnati a cikin wa ba wani Boko Haram bane ina su shekau da su yin wannan ai kamar wanda aka saka a jaji dan akwai wani general yau sani ai saboda haka sai change shi wato mura jami'an tsaro shi ke nan sai wannan ba ba man suka bace kuma kace wani tun lokacin da aka nada shi kana san ba da shi kire suka fara rigewa domin an samu wani wanda zai sa ido sai ke nan a shiri ga shi kuma yanzu Boko Haram din har yanzu ga an gaba da su bane sannan ga zuwa fara sannan ga abubuwa shi da ke faruwa duk kasar Najeriya ya za a yi mutum da hankalin shi ke
ya Sheikh Gumi da gaske ne ka ce ba laifi bane waɗanda suke rike da mukamin siyasa kaman gwamnati su dauki dukiyar jama'a su yi bukatun su da shi
a'a wato haka ba amma dai abin da nake nufi abinda ni kullun nake nuna ma kokarin nuna ma gwamnati har dai wannan tamu balle na mu yake da suna mutanen Arewa akwai shugaban kasa akwai gwamna gwamna na dashi aka yi kaman shugaban kasa to in shari'a musulunci ake yi akwai dukiyar da yake in ta sulhu ce ba ta yi ake ba ta gani ba ko ba zakkan mutane ba to an yadda gwamna ko shi president ke yi amfani da ita in da ya ga ya fi dacewa sannan ba mai mai hisabi wannan kudi sai Allah ran tashi kiya ba
to
ma'ana president yana da karfi a shari'a musulunci kuma gwamna yana da karfin ya sa kudin ne inda ya ga dace wai zai mai hisabi Allah zai mai hisabi ba dan adam ba kuma da kai in ka ce wai sai zaka buɗe mai babu hisabi a duniya zaka wahala ne fa
wannan ya sa wasu na cewa ka zama malamin yan siyasa ko kuma dan siyasa da rigar malamai kana goyon bayan cin hanci da rashawa
a to ai za su yi fa dan haka amma shi ne addinin mu na musulunci addinin mu kuma shi bai raba ba akwai mu'amala wanda yake ta shiga akwai kuma aqida wato tauhidi so dan jahilci yanzu mutane jahilcin su a duniya ya kai inda yake amma muna nuna ma gwamnati yanda za ta yi ta fita daga cikin abin da ta fada yanzu ku gwamnati gwamnati ta tsaya aiki gwamnati wato da biyar ko shida da yaran yin ta daga nan da da iya ta tsare dukiyar mutane da iya ta tsare rayuwa ta hukuncin mutane ta tsare addinin mutane kuma ta tsare wato sisi kada ta tsare biya mutuncin mutane shi ne ake gwamnati to in ka duba wannan abubuwa zaka ga akwai matsala
doctor ka
kina nuna mata ne za ta yi wato kada ya maida abin da bai da muhimmanci a bashi muhimmanci da yi shi sannan kuma abin da yake da bai da muhimmanci a dauka sauka kashi a bashi muhimmancin da bai kai ba to taka ne wato ake samu a mulki yanda ya dace
Dr. Ahmed Gumi kenan a tattauna wasu da sahabo Imam Aliyu to a jamhuriyar Niger an horar da yan jarida kan illolin da ke tattare da yiwa ƴaƴa mata auren wuri kamar yadda zaku ji a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwani
Hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da cututtukar da rayuwar yara kankana da tallafa ma iya mata ce cewa da UNICEF ta tara yan jarida domin fadakar da su game da illar aurar da yara mata a hali sun kasa shekaru 18 da haihuwa la Lena Fatara shine wakilin UNICEF cewa da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da bunkasa rayuwar iya mata da tallafa ma yara kankana
S'attaquer au mariage des enfants exige cependant la reconnaissance des divers facteurs qui contribuent à la paix.
Donc, matsalar yiwa yara mata aure alhali suna da kankanan shekaru tamkar bugur mayane da matsalolin da ke da nasaba da tattalin arziki al'adu yaki da talauci kuma yan jarida na da rawar ganin da za su taka a wannan fannin a wurin UNICEF yan jarida na da kaimin da za su amfani da shi hakama abokanan
wance ne na hukumar ta majalisar dinkin duniya mai kula da bunƙasa rayuwar iya mata tallafa ma yara kankana domin an jaridu na da karfin fada aje a cikin al'umma haka ma da kawo sauyi a cikin rayuwar jama'a da irin yadda ya kamata su hange su da hangen lamurran waɗansu daga cikin su a dukkan fadin duniya.
Vous avez le pouvoir de façonner les valeurs des individus, leur manière de se percevoir les autres et le monde dans lequel ils vivent.
Shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa rayuwar iya mata da bada tallafi ga yara kankana na jihar Tawa cewa da Malam Alhassan Isa ya ce ɗan jarida na da karfin fada aji na taka rawar gani a cikin wannan lamarin domin yin fadakarwa game da aurar da iya mata da shekarun su suka kasa 18.
Le thème est d'une importance très capitale quand on sait que il touche.
Wannan mau'du'in yana da muhimmancin gaske sane da cewa yana da nasaba da take haƙin yara kankana kuma aurar da yara kankana abu ne da ke wakana sosai a cikin wannan jihar ta Tawa.
Le mariage des enfants c'est une pratique qui est très courante dans la région de Tawa.
Shi dai wannan taron horar da ƴan jarida game da aurar da yara iya mata kankana da shekarun su zuwa kasa kai 18 zai ba ƴan jaridar damar samu makamashin aiki domin wayar da kan al'umma game da wannan matsalar da ke iya haifar da matsaloli da ke da nasaba da kiwon lafiya, tattalin arziki, zamantakewa da al'adun da talauci a mafi yawancin lokaci. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda gugu ke cewa ƙarfe 1 dare ne da minti kusan 17. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Maganan da yake cewa makarantu a cikin lunguna da sakuna ba su da malamai, wallahi sun nan da ne.
To haka. To mu
wallahi. Ina zuwa inda ake da malamai tare guda dama a cikin gari ne, irin matanku. Su ne wanda ni matata malama ce a ƙarƙashin ma'aikatar ilimi. Yanzu misali shi yace matar Saluda shin da asuba take barin garin nan ta tafi Luda koyarwa ta dawo ko kuma ta tare ko ta tare ta koma Luda?
Jama'a muna fatan mun samu kula ni lafiya akan wannan shiri na tsakan mayuwa da ke zo muku daga birnin Washington DC. To wakan menene tasirin canjin mataimakan gwamnati da ake can kwanakin baya a jihar Bauchi akan zaɓen shekarar 2019 mai zuwa a cikin jihar da?
Wana galla ambo mu muna murna da aji wanda yayi sakamakon mu yaran mai girma gwamnati Muhammad Abdullahi Bakar Gero Ubangidan Dauro ne. Wannan mataimaki ne mai girma gwamnati zai aji wannan kujeran san daman tuntuntunci ne baya da kowa a bayan sa, kuma ya gagara taimakon kowa baya da kowa, kuma bai san da zai taimaka mai girma gwamnati a zaben 2019 ba. Kuma hasali ma yana daga cikin wanda suke cin kafin gwamnatin Muhammad Abdullahi Abubakar, shi yasa muka fi kowa murnan da aka da ya aje da kansa ya tafi.
Batun murabus din bidado tunda farko kaga akwai wasu kamishinoni kamar Shehu Barau Ninji ana an fara gwamnatin nan da su, kuma an yi komai da su, amma tunda suka zo ana yin abubuwa suka ga cewa ba su isa su ba da shawara ba, kawai sai dai su zo a yi ta musu fada kamar wasu yaran gida. Kwanan baya ai naji shi yana magana akan yanda deputy governor nasu ya bar aiki, ya ce shine gwamna guda ɗaya tilo a Najeriya wanda ya fi kyautatawa deputy governor sa duk yadda da zai yi tafiya zai rubuta wasiƙa a House of Assembly sa, kuma deputy governor sa ya tsaya a matsayin shine gwamna. In mai fada ya fada abin da yake fada, masu saurare kuma kasan suna da tunanin su akan irin waɗannan maganganu.
To kamar yadda kuka ji mai ra'ayi na ƙarshe ya fada, Nuhu Gidado dai ba shine na farko da ya fice daga wannan gwamnatin ta MA ba dake can Bauchi, kuma da wannan batun zamu bude muhawaran mu ta yau a tsakanin dan majalisar dokokin wannan jiha din Honorable Aminu Tukur mai adawa da ita gwamnatin, da kuma kumar da Sabo Muhammad mai kare ita gwamnati din, wanda dukkan su wakili mu Abdul Rahman Muhammad ya jagorancin muhawarar su.
To ba Malam Nuhu Gidado ne ya fara barin wannan gwamnati, akwai jama'a kusan wajen hudu haka wanda yake suka yada wannan kwallon mangoro, suka bayyana dalilin su na shi wannan gwamna MA Abubakar baya jin shawari
kuma hatsawa yake musu idan suna tare da shi yana daga cikin kaman shi Shehu Barauningi yana daga cikin wanda suka soma bari aka zo aka samu wasu masu mataimaka masa da ma wani shugaban karamar hukuma diddai sabili da rashin jin dadin yanda MA yake gudanar da al'amuransa
to na farko adalcin ni da nake wa shi wannan bawan Allah Malam Abdullahi Abubakar gwamnan jihar Bauchi shine kafin ya baka mukami sai ya kira ka kun zauna kai da shi zai fada maka shi irin tunanin da yake da shi na wajen cire jihar Bauchi daga kangi na rashin ci gaba kuma ga dalilan da yasa yake so a tafi ta wannan so kaga ababin adalci tun farko yana fada maka ga alƙiblan tafiyan nan so ya fada maka kuma ka saurara kuma ka amince so wani daga baya yazo ya ce ba haka bane sai dai in ya bari zaka ga ana barbaransa ne a wancan bangaren abinda nake so nuna wa mutane ƴan jihar Bauchi wanda muke siyasar nan da su waye ya bar MA bai lalace ba a zuwa yanzu wanda kake lissafawa
to hakan to ka dai ji batun shi wannan barin aiki ko kuma mutum ya hakura daga mukamansa ba yau ne ya fara faruwa a nan Bauchi ba akwai wasu ma kafin shi wannan tsohon mataimakin gwamnati akwai wasu wanda yake shin kai ya kake fasara wannan al'amari da kuma irin dalilan da suke bayarwa na barin wannan mukami
to alhamdulillah kafin ansa wannan ina so in yi tsokaci akwai abinda da ni da shi kaninawa dukan mu malamai ne a baya akwai abinda muke kira not the frame but the content in akwai aji akwai kujera ba malami ina
amfani
misali ina zuwa special school muna da special schools guda hudu ne a jihar Bauchi a cikin secondary school da muke da su sama da 100 guda hudun nan sai yaran da suka sami zarafin isa ga wannan go in aka kwatanta sauran makarantun primary da ke duk fadin jihar Bauchi da sauran makarantun secondary da ƴaƴan talakawa ke zuwa ina suka samu malamin da aka dauka kwaya daya wannan shine tambayata in ka ce zaka yi gyara a ilimi so gyaran farko shine a samu malamin da zai koyar ko da gindin bishiya na ilimin zata kasance da inganci amma don an yi kwaskwari ma wa gini don an sa kujera babu malami babu abinda ta canza wannan shine magana na gaskiya farkon abinda za a iba mana malamai su koyar da ƴaƴanmu ƴaƴan talakawa da ke karkara wannan shine magana na fari baya ga wannan maganan ficewa daga gwamnati a fahimci kalma da na faɗi ba fa tilasta Malam Nuhu Gidado aka yi yazo ya zama deputy governor ba ba yana karkashin maye ne ya amince yazo ya deputy governor ba radin kansa ne da sanin irin dama da ke tattare a ciki sannan yazo ya fahimci cewa daman nan akwai nakasu wannan shine magana ta gaskiya a matsayin sa na bafulla ce yayi fulakun da ya dace yayi shiru ba zai ce kala ba amma kowa ya sani mutum baya fita daga aljanna ya fada wuta wannan shine magana ta gaskiya ba shi kadai ba duk waɗanda suka bari sun fadi hujjojin su na imani da Allah in mutum dai ya san alama ta kalma ta tsoron Allah ya imani da Allah zai iya daurewa ya ce in Shehu Barauningi ya fadi magana ya kamata ya bashi haƙƙin cewa mutum ne musulmi kamili wanda ya san mutuncin addinin sa kuma yana nan akan bakansa sannan a ce in mutum ya bar wannan gwamnati ya lalace menene lalacewarsa a siyasance lalacewarsa ya zama mahaukaci an ganshi yana bara gidan wani ko kuma me don haka magana a ce ya lalace a siyasance bai taso ba amma ina ba da shawari wa kanina kongres saboda su da mukarrabansu don girman Allah su hau bayan dan a caba su hau keke na pep su shiga public transport su je kasuwanni su je su daure su je masallatai da coci-coci su ji irin kalamai da ake faɗa akan su da wannan gwamnati da suke shugabanci wannan shine magana ta gaskiya
haka ne yanzu ya kamata mu dan taka burki ma wannan
na'am
dai na fata dai kowanne ya amaye abin da yake jin zai fada kan magana to
musamman shi ka san abin da yasa nake jin dadin wannan tattaunawa da muke yi da wana shine kusan dukkan mu mun fito daga bangare daya mu malamai ne so maganan da yake cewa makarantu a cikin lunguna da sakuna ba su da malamai wallahi sun nan da ne
to haka
to mun
wallahi yana maganan Bauchi local government
a Bauchi state
ina zuwa inda ake da malamai tare guda dama a cikin gari ne irin matan ku sune wanda ni matata malama ce a karkashin ma'aikatar ilimi malama ce a karkashin ma'aikatar ilimi na jihar Bauchi eh na yarda abinda nake nufi anan shine mu iyayenmu malaman makaranta ne yanzu misali shi yace matar Saluda shin da asuba take barin garin nan ta tafi Luda koyarwa ta dawo ko kuma ta tare ko ta tare ta koma Luda
mota suka dauka suke zuwa
kaga
biyar mota suke dauka
abinda nake nufi anan shine a yau halin da muke ciki a yanzu mu tashi mu je makarantan bayara kaga dai cikin garin Bauchi ne zace wallahi ka samu akwai malamin da bai isa makarantan ma ba ba mamaki yanzu bai isa ba kuma zuwa anjima kadan zai tashi wannan shine magana na gaskiya malami ya dace a ce yana tare da mutanen da yake koyarwa da su
kana nufa kana musu
ina jaddada cewa makarantar murnu a karamar hukumar Taba Allah tana da malamai guda uku a ba magana sani da bane ai yanzu
malamai guda uku wallahi
duk jihar
yanzu abin na gani to
ai ko
wani jihar ya kamata kuma mu tun da yake an yi wannan abu mu koma wani akwai sauran abubuwa da zamu yawa to yanzu za mu koma wani bangare wanda yake jama'ar jihar Bauchi suke ta maganganu akai ana ta cece ko haka kuma abun ya fara ne tun daga shigowar wannan gwamnati akwai wani maganan bashi na kuɗi na biliyan 4 wanda yake shine nake so yanzu a warware wannan batun bashi shin ta yaya al'amarin ya faru ne dan fara da kai dan majalisa
na'am to alhamdulillah wannan rance da ake magana a bankin UBA ko na naira biliyan 4 mun kama aiki bayan an rantsar da mai girma gwamna da kwana 15 kaga yana gwamna da kwana 15 kafin mu aka rantsar da mu don haka yayi aiki na kwana 15 da majalisar da ta gabata abin ji anan shine haƙƙi ne wanda ya ta'allaka wayar majalisa ta yau in har jama'a suka fito da kalmar cewa an yi badakala a dan wannan tsakani ta kafa kwamiti ko kuma ta yi bincike da kanta ta yadda za a nemo tsofin ƴan majalisar dokokin jihar Bauchi su bada bahasi a kayan shin sun yi appropriating wato sun amince da wannan rance da gwamnati ta karba a wannan kwanaki 15 na tsakani ire-irena wanda suke da ra'ayin su bididdigin abun ni nayi imani da Allah da cewa majalisar dokokin jihar Bauchi a wannan gaba bata zauna a majalisa ba koda na rana daya hujja ta shine
to haka ne to akwai sauran batutuwa da yawa masu alaka da wannan bashin da zamu tabbawa shiri na gaba sannan ita ma maganar motocin noman nan 500 ta raktoci kenan akwai ta da yake wasu na cewa ai daga wasu jihohi makwata ma aka aro su aka kawo nan Bauchi to saboda haka sai a dakaci shirin mai zuwan Allah ya kaimu wanda zai tabbawa wannan batutuwa da kari a sama muna da godiya ga shi honorable Aminu Tukur da kuma da sabon Muhammad da kuma wakilin mu a can Bauchi Abdulrahman Muhammad da ya shirya mana wannan muhawara din a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakuta a nan Washington DC nake fatan mun ba ku lafiya.
Tuma da layin yanzu kuma ga labarai a takeice.
Shugaban Amurka Donald Trump wanda ke cike da takeici yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri da tsoffin manyan jami'an laifin asiri da na tsaron Amurka suke da shi saboda irin suka da suke yi wa gwamnatinsa cikin waɗanda wannan mataki zai shafa har da tsohon daraktan hukumar laifin asiri na Amurka CIA John Brennan da kuma tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka James Comey. A halin da ake yi kuma shugaban na Amurka ya gargadi shugaban Iran Hassan Rouhani har abada kada ya sake wa Amurka barazana. Mr. Trump ya bayyana haka ne ta shafin Twitter jim kadan bayan da sakataren harkokin wajen Amurka ya cacceki shugabannin Iran.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. A duk lokacin da kike son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. In zama da jin shi Sahaba Imam Aliyu da ya tana ni gabatarwa da Solomon Abo da ya hada mana shirin sai injiniyan mu John Ellison. Muhammad Lalo ke cewa sai mu hadu anjima idan Allah ya kai.